NBC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a gundumar Columbia akan mitoci 25, 31 da 41. Ana kuma iya kama mu a binnin yammai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Madina Dahiru mai shanu.
Kamar yadda kuka sani, a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na duba batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma ta daga watan Janairu na shekarar 2020 za mu duba illar da shakar hayakin gawayi ke yi ga dan adam.
Kura a waje kar ku ji ku shigar da shi a daki, sai ku diba gishiri ku barbada a kai kafin ya sauka, sannan ku shiga da shi a daki sai ya ce to.
Kamar yadda kika sani dai, a kwanakin nan ana ta fama da tsananin sanyi a wasu kasashen mu na Afirka, lamarin da ke ta sa mutane yawan amfani da gawayi domin dumama dakunan su.
Haka yake Madina, a cikin wannan makon nan ne ma wasu matasa biyu suka rasa rayukansu sakamakon haka a Najeriya. A yau za mu fadada muku labarin yadda wannan abin alhini ya faru a birnin Jos dake jihar Plateau.
Za mu kuma yi hira kai tsaye da wani likita wanda zai bayyana mana illolin shakar hayakin gawayi da kuma hanyoyin da za a iya bi domin kaucewa fadawa tarkan wannan hayakin. Duba da yadda ake amfani da gawayi don abubuwa da dama a cikin gidaje.
Sannan kuma idan lokaci ya ba mu dama, za mu bude muku layi domin ku kira ku yi ma likita tambaya kai tsaye.
Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin
yau da gobe. Farko za mu soma shirin da jin yadda wasu matasa biyu a birnin Jos dake jihar Plateau a tsakiyar arewacin Najeriya suka rasa rayukansu sakamakon shakar iskar gawayi da suka yi bayan da suka kunna gawayin domin mama ɗakin su don magance sanyi. Kana sai suka yi bacci. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaje ta yi hira da ɗan uwan waɗannan matasan, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da ta aiko mana daga Jos.
Wasu matasa biyu sun gamu da ajalinsu bayan sun sanya wuta a gawayi don jin ɗumi saboda sanyi. Tun dai a farkon wannan wata na Janairun 2020 ne sanyin hunturu mai tsanani ya buso a cikin garin Jos da kewaye, lamarin da ya sanya jama'a neman matakan ɗumama jikinsu da makoncinsu. To sai dai ga Saminu Idris da abokinsa Idris Tahiru, neman jin ɗumi ta hanyar sanya wutar gawayi a ɗakinsu ya yi sanadin rasa rayukansu. Yayin da na isa ɗakin da mamatan suka gamu da ajalinsu a yankin Gangare da ke nan cikin garin Jos, na tarar da ƙonannen katifar da suka kwanta da labule da ledan ƙasa da sauran kayayyakin da suka ƙone. A nan yanzu ina tare da ɗan uwan ɗaya daga cikin mamatan. Menene sunanka?
Sunana Labiru Idris.
To kana wa ga shi wanda Allah ya masa rasuwa, me ya faru?
Ni dai ina cikin gida a wannan dare kafin abin ya faru, irin karfe 10:11 haka na dare, saboda sai ya yi hiran shagangare kafin nan ya zo ya kwanta. To sai ya kira ni a waya, yake ce mu bude mai wannan kofan gidan akan ya shige ya dau kasko a cikin gida. To ni kuma na dan dawo da dan zazzabi haka, sai na ce matana ta tashi ta bude mai kofa ya dau kasko. To a lokacin ta tashi ta bude mai kofa ta bashi kasko. To da safiya ta yi ban samu sallan asuba ba, na tashi irin karfe 6 nan na safe. To nayi alola na a cikin daki, nayi sallah na a cikin daki. To a time din matana ta riga ni tashi a bacci, ta hura gawayi da ta dafa ruwan zafi. To anan dai nace ta hada min abin karyawa a cikin dakin, duk komai da mi a cikin daki ba mu fito tsakar gida ba. Time din da na karya sai aka kira ni a katako cewa in je in dau kayana ya zo. To sai na yi yunkurin fitowa cikin tsakar gida, sai na ji kauri. Sai nake tambayanta ko gawayin da kika sa ne yake kauri a cikin gidan nan. Sai ta ce mun tun kafin mata hura wannan gawayi ita mata ji kauri a cikin gidan. To na kai wajen minti bare dai a cikin gidan ina ta dubawa ga me yake kauri a cikin gidan. Na bude kitchen ina tunanin ko ta sa heater ne ya kone. To ba heater bane. Na fito dai ina ta tunanin a ko wayan wuta ne an kawo ta da daddare. Wayan wuta ya kone a wani wajen da ban sani ba. To duk ba shi bane. Sai na yi yunkurin fitowa mu bude kofar gida saboda akwai inda muke dan canja wuta. Na yi tunanin ko wajen ne ya kone. To ina zuwa daidai zauren kenan zamu sasaka ta mu bude kofar gidan. Sai hankali na kai windon kofar windon jikin ɗakin su da yake yana ta cikin gida. To sai na ja slicing windon su na bude. Sai naga hayaki na fitowa. To hankali na ya tashi da yake always ina tashi ina kwankwasa windon so biyu. Ina kira sunan shi Saminu zai tashi. To yana ansawa ma ya tashi kenan. To na kira suna ya fuso garbe tashi ba hankali na tashi sai na bude kofar gida sai na zo wannan wajen. To na ga wannan sakatan gashi nan a jiki dai na habdo din. Yana jiki kuma wancan ma na ga sakata a jiki saboda always din suna ciki wannan sakatan na wannan habdo din ba a sawa sai dai sa wannan kusan sun manne kofar. Na girgiza ina kiran sunan shi shiru sai na balle wannan abin da karfi na ja shi ya fashi. To kofar ɗakin sai ga gare ni ballewa sai na shiga nan gidan makotana ne saboda mazaje ne kowanne da matan shi su uku. Nace su taimake ni sai suka fito muka da ki kofar sai ya bude. To muna dukan kofar hayakin da yake fitowa sai ya ga gare mu mu shiga cikin ɗakin. To a daidai lokacin ni dai kawai da yake hankali na ya tashi dan uwana ne a ciki sai kowai na shiga cikin ɗakin da hayakin da komai na jawo kafan shi. To lokacin da na jawo kafan shi sai wandan shi ya biyo ni saboda wandan daga daidai wai sai shi zuwa kasa ya kone. To na sake wandan na kamo kafan shi. To ina kamo kafan shi naga kafan shi ya kone. In ga ko zai yi motsi bai yi ba na dauko hannun shi haka na gane shi ya kandare haka. To sai kawai na give up a lokacin jiki na yi sanyi. To ban iya komai ba ma a lokacin. To a lokacin ne na tafi family house amma ni ban san ma na je ba saboda hankali na ya tashi. To da na je family house mu suna tambaya na a kai na asibiti yadda suke mun bayani. Ai na zo a furgeje ina kai na asibiti ina me ya faru sai dai ni Allah ya taimake na kira sunan shi Saminu. To suka san cewa eh to akwai damuwa a cikin gidana. To a lokacin ne suka zo.
To amma kuna zaton cewa wato gawayin da suka yi amfani da shi ne ya kone su?
Zahiri gawayi ne saboda a lokacin da aka zo fito da su shi kanin nawo yayi yunkurin ya fita lokacin da hayakin gawayin ya hau kansu. To abin ya fi karfin sa akan ya bude kofa. To dalilin haka ne ya fada akan kaskon gawayin. Gawayin shine ya kona abubuwan da suke cikin ɗakin amma ba wuta bane ya kama ko wani abu.
Mahaifiyar Saminu Idris mai suna Habiba Hassan tace a daren da Saminu ya rasu wata surukar su mata samu hatsarin shakar mummunan iskar gawayi sai dai Allah ya kubutar da su.
To ya kika ji da wannan lamari da ya auku?
Eh to mun samu kanmu akan cewar saboda hatsarin gawayi saboda sun zo mun yi hira da su daga tunda abin da muke ta hira da su har mun kai kamar 11 haka muna ta hira da shi
na dare
kenan. Eh to sannan shine sai ya fita suka je suka sa daki. To kuma wannan hatsarin ya same mu ba ga kan wannan kadai ba dan a wannan dare mun samu kanmu akan mutane biyu saboda muna da sarkan mu ita ma sai wannan abin ya tashi akan su saboda su ma sun sa gawayin su ma again ta fadi ta samu kanta a cikin damuwa muna suna tare da yarinyar mu budurwa suna tare. To sai ita ma abin ya kama ta sai ta fadi. To ita kuma yar uwanta da take kwance da ita daga ta shiga wani halin damuwa sai ta tashi sai ta bude kofa. To ta inda ita wannan ta samu tsira kenan har ta sa hannunta a wuta ma. To sai ta fito ta taho sai aka kawo ta gida. To daman su Saminu suna kwance a ɗakin yayin su uku ne a ciki sai ta kira ɗaya daga ciki cewar ya zo ya raka ta ta dawo gida ita ba za ta iya kwana da wannan din ba. To shine sai kenan sai ya fita. To ubangiji Allah ya sa kwanan shi bai kare ba. To sai ta ya bar su biyu a ɗaki. To wannan su biyun shine suka samu wannan hatsarin cewar ubangiji Allah ya ikon shi Saminu suka samu kansa a cikin wannan hali da shi dan uwansu ma yana tare da su Allah bai sa ya ji ya sani ba. To shine kenan Allah ya sa kuma hanyar su kenan suka tafi
to kuma ta yawanci ku kuke amfani da wannan gawayi kuma akan samu wannan hatsari ya za ku yi gargadi musamman ta inda ake sayan gawayin nan da ba a san kowane irin itace ake amfani da shi ba
to abinda zamu ce dai shine zamu yi ma mutane gargadi akan cewa Allah Ubangiji ya kare ya kiyaye kowane dan adam yake rayuwa a duniya ya hankali da maganan gawayi tunda ya zama mana akwai annoba a ciki tunda mu bamu san da wannan damuwan ba kuma ba yi da wani kama wanda zaki iya ganewa ba yi da wani kamanni sai dai in Allah Ubangiji ya dora wa mutum ko mai mutuwa ko mai wahala zaka samu wannan damuwan a ciki to sai dai mu ce Allah ya sa kowa ya kiyaye Allah ya tsare Allah ya musu rahama wa wanda bai same shi kuma Allah ya tsare Allah ya kare
shi ma uban Saminu mai suna Idris Aliyu yace labarin mutuwa ta Allah ce
to wannan na Allah ne ni ma kaina ban tsira ba yawa in kaga mutum bai mutu ba kwanan shi ne bai kare ba kuma duk wanda kaga ya mutu to kwanan shi ne ya kare yawa mutuwa guda ɗaya ce amma sanadin ta yana da yawa wani wuta wani ruwa wani mota haka abun ne da yake faruwa wani ma kuma yana kwanci a gadonsa sai Allah ya kawo karan kwanansa shine rayuwa take tare da shi to amma magana gawayi ni abun da nake son ga yawa na baya duk wanda ya kunna gawayi ya bari ya cinye ya sa masa gishiri ya tabbatar da cewa dafin sa ya mutu kafin ya kai shi daki in ko mutun ya kai daki ma kar ya daddanne kofa ta inda iska ba zai shiga ba yawa wanda suka mutu Ubangiji Allah gafarta musu mu da muke na baya Ubangiji Allah ba mu ikon yin abun da za mu samu lahira nan gobe
na kuma garzaya gidansu Idris Dahiru wanda shi ma ya rasu a hadarin wutar gawayin mahaifiyarsa mai suna Hama Hassan hudu ba ta yi wa al'umma kan amfani da gawayi
wallahi mu wa Allah godiya dan ba mu jarabta ka da wannan al'amari sai Allah da ya halice mu Allah Ubangiji tsikansu da rahama Allah ya yafe musu Ubangiji Allah ka kara mana tawakkalin musulunci Allah ka kara mana dangana abinda zan ce kenan
to yawanci akan samu mutane na amfani da wato wannan gawayi musamman a wannan lokaci na dari
to amma yan da zan yi akan shine din mu kula mu kiyaye domin wannan gawayi dai sai dai Allah rangwata mana gawayin ba kyau gawayi ba kyau ku kula Allah ya tsare gawayi ba kyau Allah ya kare Ubangiji dada kare mu Allah ya tsare
shi to ne kira zaki ma al'umma duka musamman waɗanda suke amfani da shi
kubar kabira Allah ne girma Allah Ubangiji ya ba mu ikon da zamu ci gaba da kiyayewa domin wannan gawayi ka dai ga sunanni ana amfani da shi mu daina kaiwa daki mu daina kaiwa daki in kitchen ne kina amfani da kitchen din ki mai rufe ne ma gaskiya a fitar da shi domin a kitchen din ma matsala ne tunda abokin daki ne a sami gefen da za a sa inda yara ba sa zuwa in ba dama ma ka sai itace ka hakura shine fi mana sauki Allah ka mana jagora
to Allah ya kyauta abin tausayi wallahi amma shin ko wani irin gawayi ne ke da illa ga lafiyar dan adam ko kuma akwai takamaiman gawayin wasu itatuwa dake haifar da wannan illa
ga wata mai sana'ar sai da gawayi shekaru fiye da 30 mai suna Maman John tace waɗansu itatuwan da ake yanka ake gawayi da su suna da illa ga lafiyar al'umma
to amma gashi nan kina sai da gawayi yaya cikin gawayi yake
cikin gawayi mu yanzu muna dan samu amma gawayin ne yayi mana karanci gawayi yayi karanci
saboda me
saboda mutane masu sayar da gawayi su yi yawa a gari kuma suna zuwa a wurin da su je su fara haka ne
amma dai yanzu da yake ana sanyi sosai yanzu ne kasuwa yake ci kenan
kasuwa ina ci amma gawayi yayi yawa cikin gari in ba dun gawayi yayi yawa ba da kin zo kin samu nan fatacha ne amma gawayi yayi yawa yanzu
to mama akwai wani lamari wato wanda waɗansu na amfani da gawayin nan kuna iya tantance wani irin itace ake amfani da shi don a kawo kin ga yana kawo illa ma mutane
wannan shakka babu kin gani marke kin gani madaci kin gani doruwa to su ba su da komai amma yaranmu nan da sun fara sara barkatai ko ina an je ana da inji ana yankawa sai an yanka wani itace ana kiran shi gusuka to in wanda ya saya bai sani ba in ka je ka sa a wuta ka bi ka kulle daki wallahi ba za ku ji dadi ba ba za ku ji dadi ba
to amma kuna da kungiya
man kungiyan
gawayi
iya kanmu kenan anan babu da wani kasuwa wani guri sai nan din.
Amma ku ba za ku yi magana domin ku tantance irin gawayin da ake kawo muku saboda kar ya zama hatsari ma mutane ba?
To mun gaji a gwamnati ba su taimake mu ba. Gaskiya ka gani a nan mun yi ta zuwa jayin DB. To kun gani nan din ma Jason Otto ne. Amma maimakon da za su iya taimake mu da wani abu to babu. Mu dai ana bar mu a nan ne kawai. Wani lokaci ma a zo wai za a karba wurin a wurinmu. Mu ba mu da taimakon kowa a nan a gwamnati ba.
Babu inda sun taimake ku za ku iya haɗa hannu da masu sayar muku da gawayin domin a tantance irin itacen da ake kawowa kenan.
Sun ɗin gwamnati ya taimake mu ba. Akwai masu kawo gawayin da za mu yi shawara da su. Mu yi shawara da su so ma su san irin itacen da za su sara. Ko ba gaskiya ba ne. Waɗansu yara ma sun zo shakarun jiya nan a ranar Asabar sun sayi na 400 kamar yadda matar nan ta saya. Abinda yaro ya faɗa mun kenan. Ya ce mun mama ina son je in sa ma mai jego a daki. Amma mun ji labari wai ya kashe mutane biyu. Sai na ce mishi akwai itacen daban-daban. Akwai itacen daban-daban. Mu ma mun ganshi a nan ba ma karba. Ba ma karba. In mun gaishe a nan ba ma karba.
Wato kuna iya gane itacen kenan.
Sai na ce musu in kun je kun fura a waje kar ku bi ku shigar da shi a daki. Sai ku diba gishiri ku barbada a kai kafin ya sauka sannan ku shiga da shi a daki sai ya ce to.
Babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Polycarp Azut Martins ya yi bayani ne kan illar da gawayi ke da shi.
To akwai bayanai na cewa mutane suna mutuwa saboda hayakin da suke shaka musamman wajen amfani da gawayi. Me ke janyo wannan?
Wanda suna sa gawayi su rufe kofofi da window duka yana kawo damuwa. Irin abin da yake fita daga kan gawayi din nan akwai wani iskan da ana kiran shi carbon monoxide. Shi wannan din ba shine mutane suna numfashi da shi shiga ciki ba shine yana fita daga cikin mutane. Aka mata wanda ana kiran shi oxygen su samu. Amma wannan carbon monoxide din kuma domin ba iska da yana shiga cikin daki. In su mutane suna numfashi a cikin wannan carbon monoxide din zai iya kishe su. So ba kyau. So sa gawayi a cikin dakin da an rufe window da an rufe kofofi duka ba kyau yana iya kashe mutane.
Musamman yanzu lokacin sanyi da waɗansu suna ganin kamar wannan gawayi shine zai sa su dan ji dumi. Me shawaranka ga mutane idan ma za su yi amfani da gawayi din?
Za su yi amfani da gawayi su je wurin da akwai iska kamar wurin da akwai kofa yana bude sai a sa shi in sun gama jin zafin sai su shiga daki amma ba za su kai daki wurin da za su kwanta bane kada su kashe cikin dakin kwanciyar su.
To amma banda mutuwa idan a ce wanda ya tsira bai mutu ba wani illa zai samu a jikinsa?
Wasu mutanen zai su iya samun illa in ya riga ya shafi bargon kansu ko wani wuri zai ya dame tunaninsu ko yana jikinsu zai tafiya. So ba kyau sa kwana da gawayi a daki ana rufe kofofi da su window.
Babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau kenan Dr. Polycarp Azut Martins.
Nace a gada likita bokan turai a maidani ya sosai. Gada likitoci badan kudi suke ba badan budai yabo ba badan budai yabo kurun waka dai dan su ce tirayi ai sake wasu na ga Allah rabbi ya ga ciwo amun zanga da likitoci masu kullawa da lahiyar mu masu kullawa da rayuwar mu ai sake wasu na ga Allah rabbi zan ba ku dan masali aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana na sari hada dan maholiki likita na canga masu ciwo wadansu na ta kuyi wadansu na ta nishi wadansu na ta ruri wadansu na ta kuka sun karirye ne jini ka ta jikinsu sun galabai ta sun yi nisa likita ne za a ya talabe likita ne za a ya rungume su. Bata ma babu bata rayu
ikon Allah sai abin tausayi amin
Allah abin tausayi
ni kuma ki gashi kuma labarin da ake ta samu daga kasashen mu saboda ana sanyi
wallahi ana sanyi ana sanyi
yaya zai gashi kuma
wannan sati me ina ga aka ce sanyi har ya wuce landa ya wuce da birnin landa
ana sa jacket mutane
kowa ya shiga gida sai bargo
eh ana
da kira baba na in gaishe shi nace to baba ya gari ya kuma ya winter yace lalle kan huntu da ya shigo
gaskiya kam
to masu sauraro dangane da batun da muke tattaunawa na illar shakar hayakin gawayi za mu kira likitanmu wato Dr. Abdulaziz Bako mazauni a nan Amerika lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655 amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
ya ubangiji sarkin baiwa Ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin ya Allah Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa
To assalamu alaikum doctor
Alaikum assalamu
Barka da shigowa zauren namu
Barkanmu dai kan
To doctor kaji dai batun da muke tattaunawa akai wasu matasa biyu sun rasa rayukansu saboda shakan wato carbon monoxide na ga shi ke fitowa daga irin wannan gawayin
kware da gaskiya
To wani irin bayani zaka yi mana akai wato daga itacen kadai ake samun carbon monoxide din shi kam menene shi ya yake illa ga jikin dan adam
za iya samun carbon monoxide daga dukkan wani abin da yake za iya kunna wuta da shi misali kamar irin su gawayi din ko ita kanta wuta din ko kuma duk wani abu da misali ake konawa yawanci yana fitowa daga cikin waɗannan abubuwan so kuma shi illarsa shine yana da illoli da yawa a jiki yana iya shafar duka kusan idan zamu iya cewa sassan jiki musamman jini yana hana kaman amfanin dama jini mafi muhimmanci ko kuma na ce daga cikin amfanin jini shine daukan iskar da muke shaka wacce take ake kira oxygen ya kai su sauran sassan jiki duka sauran cells na jiki ya tattura su wurin so shi carbon monoxide yana hana wannan abun yana kaman kawo cikas a wannan hanyar saboda haka idan ma mun shaki iska zai kasance ba za ta iya kaiwa ga sauran sassan jiki ba kuma jiki idan babu wannan oxygen din sauran sassan jiki ba za su yi amfani ba so yana shafar wannan yana shafar kaman bangaren kwakwalwa musamman idan ya zuwa wani lokaci yakan shafi kwakwalwa ita kanta da sauran sassan jiki ma da yawa duka carbon monoxide yana iya shafar shi idan mutum ya zauna a cikinsa a lokaci ko da ya kasance misali mutum ya shaki iskar da yawa a lokaci daya ko kuma kadan yana shakarsa misali yana hudda da abubuwan da suke da hayaki akai to kadan zai ringa taruwa shi ma kuma zai iya yi wa mutum illa
to doctor kamar yadda kace ana samun wannan carbon monoxide din ne idan an kona hayakin wasu itatuwa to kamar yaya mutum zai iya gane wani irin ice ke da wannan carbon monoxide din ko wani hayaki ne zai iya masa illa ga jikinsa
ito ai shi carbon monoxide shi ai abin nan combustion process ne yake produce ko kuma nace abin da yake janyo shi ne shi kona abu to saboda haka idan ya kasance bayan da mutum zai ce wai ko akwai wani haya ko wani kaman itace wanda ba shi da carbon monoxide
ko wani ice ke da carbon monoxide
ce ne da aka amfani da shi inda yana fitar da hayaki za ka ga carbon monoxide yana ciki kuma matsalar ma carbon monoxide shi ne ba shi da wani kaman kala da zaka gane kace wannan ai bakin hayaki ne saboda carbon monoxide ba shi da kala ba shi da kuma wani kaman alamun ko abinda zaka iya shinshina kace wannan kai wannan yana da ba shi da wannan duka
to likita a gurguje dai barin tambaye ka akwai cikin hirar da muka saka yanzu akwai ɗaya daga cikin su dake cewa domin magance wannan carbon monoxide din ko kuma hayakin da zai iya ma mutum illa a jikinsa mutum zai iya barbada gishiri to menene gaskiya wannan magana
gaskiya dai ban san wannan abin nan din ba ban san wannan scientific ko kuma nace kaman a kimiyance ban san wannan tsarin ba, kuma bana tsammanin zai yi aiki saboda gishiri ba zai hana misali hada carbon monoxide ba bayan lokacin da ake kona abu. Scientifically dai idan a kimiyance babu yanda za a yi saka gishiri ya hana abin nan din carbon monoxide.
To doctor, kan din ka tsaye ka, ga kira nan na shigo mana daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To Malam Musa, barka da shigowa zuwan namu.
To bismillah, ga ka ga likita.
Alhamdulillah, kamar da kika faɗa, sunana Alhaji Musa Ngaru, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Nigeria.
To ga ka ga likita.
Alhamdulillah, doctor, doctor inewa doctor fatan alkari kuma ne mai barka da warhaka.
Nagode.
Yawa, to tambayar da nake da shi tana da tambaya guda biyu dangane da shi kanshi wannan magana call din ko kuma wannan gawayin da mutane suke konawa. To dakta, kaman yanzu kaga da mun san kaman irin gawayi irin namu na kaman kawai haka wanda zaka sare bishiya ne haka da shauransu, ko kuma a kaga magirki ne, abinda ka gama girki da wannan ice zaka debi ruwa ka dan kashe wannan gawayi, wanda ke kaga mutane da yawa za su iya kunna shi a daki, zai kwada a daki ba tare da na ganin hadda ma in ba kaman ta ba dakta, kaman ka kawai idan akai aure ko kuma ka haihuwa za ka ga an irin wani kaddaro irin na kasa da ma tura irin wannan gawayi a cikin karkashin wuta da sauransu. To dakta, kaman yanzu to sai ga kuma yanzu idan koda mai shayi ne haka ya kulle kofar daki, domin kwanaki wani mai shayi ya kulle wuta haka da wannan gawayi ya kulle kofar daki kusan mutum hudu haka, Allah ya dauki rayuwar saboda sakamakon wannan abin din. Shin wannan bishiyar tasu da tama akwai bambanci ne? Tambaya ta farko kenan. Tambaya ta biyu, shin dakta, kaman yanzu kaman irin wannan shi da ake yin girki din da shi na zamanin da ake sayar da shi ake kawo shi daga daji, shin dakta, idan mutum kawai ya je shi ya je hada mai wuta ya fifita shi zai iya tura shi a daki din hadarin shi, ko kuma akwai wannan rigakafi wanda za ka yi mai kamar yadda na ce ma tambaya ana barbaɗa gishiri? Kuma muna da wannan labarin, to amma dai yanzu mai so mu ji daga bakinka.
Yawa, so shi gaskiya magana barbaɗa gishiri abu ne wanda yake ya kamata a ce misali wani wanda ya karanci chemistry shi zai fi sanin ainihin ko idan an barbaɗa gishirin, amma dai a kimiyance abinda na sani gaskiya ba na tsammanin akwai wani dalili da zai sa saka gishiri ya hana itace producer ɗin carbon dioxide idan an kona shi. Abu na biyu kuma duk abinda mutum zai kunna na dangane da wuta ko wani abu ya kamata a ce a waje mutum ya kunna shi, musamman da abinda zai yi ya hayaki ya kamata a ce a mutum waje mutum ya kunna shi, ko kuma lokacin da ake amfani da shi ya kasance akwai hanyar da iska take fita.
Wato sirrin dai kamar yanda a tsarin gidajen Turai suna da abin da ake cewa chimney a Turance,
inda
muna da irin hanyar da
dama akwai irin wannan chimney, dama akwai su suma a sauran gidaje da suke Afirka, saboda wannan iska ta ringa fita, hayakin ya ringa fita ta sama.
To dakta, kan maka tsaye ka, ga wani kira nan na shigo mana. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, ajiya barkan ku da safiya.
Barka, ko zaka dan rage karan radion naka?
To madan lafiya.
To daga wani jiha?
To na rage, salamu alaikum.
Alaikum salam, daga wani jiha?
To a Kaduna ne dai, Murtala ne sunana, ina kiran ku daga garin
Kaduna. Mallam Murtala, gashi nan dai lokaci ya kusa kure mana, amma a gurguje kai ma likita tambaya.
Amma a gurguje na farko zan sa barka da yake da san zan madanta shi ne a wannan shawara zai ba mu yanayin kasan mu, kaga akwai wahalan kananzir, akwai gas kuka ma yanzu an ce mu je na saboda ba iya sarrafa shi ba. To shin gawayin kuma ga illan shi, wannan shawara zai ba mu ne in za mu girki ko za mu dafa ruwa ko ga abinci, shawara muke so ba mu da fata za ta.
To doctor,
gaskiya babbar shawara shine a bude kofofi lokacin da ya kasance akwai hayaki, ko kuma idan za a yi girki a waje, kada a yi shi a cikin daki yanda zai kasance hayakin ya cika dakin gaba daya, babu kuma hanyar da iska za ta shigo.
To doctor, gashi nan dai lokaci yayi, amma mun gode da ka karbi wannan bakoncin namu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu. Ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai gobe cikin ikon Allah, ku huta lafiya.
shari.